This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fata an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeyi da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe. A yau Laraba 6 ga watan Maris na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A jiya Talata miliyoyin Amurkawa a jihohi 15 da tsibiran Samoa na Amurka sun kada kuri'a zaben fidda gwani mafi girma da za a zabo ƴan takarar na Democrat da Republican a zaben shugaban kasa da ke tafe. A wannan mako Najeriya ta fara shari'ar ɗaruruwan mutane ciki har da ma'aikatan hukumar zaben kasar da ake zargi da aikata laifuka masu alaka da wato laifukan zabe a zaben baran da aka yi a shekarar da ta gabata. Kana mutane 11 sun rasa rayukansu sanadiyan hatsarin wani jirgin sama a kasar Kamaru.
To kamar yadda kuka ji a kanin labarai a cikin shirinmu na yanzu za ku ji hira da wani masanin harkokin siyasa a nan Amurka game da yadda aka gudanar da zaben fidda gwanin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican da Democrat a wasu jihohin Amurka a jiya Talata.
Jama'a ba su fito da wuri ba bisa dalilai da yawa. An dai tashi ana ruwa, bayan ana ruwa mutane kuma jikinsu ya yi sanyi dai da zaben kowa sai in kika ji ra'ayin jama'a sai su suna cewa ai dishe ya tsari ne ba Trump din ba ba Joe Biden ba.
Garba Suleiman kenan mai sharhi akan harkokin siyasa za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki ne yanka wuya wanda ya ci gaba da tattaunawa akan batun matsan rayuwa da ake fuskanta a Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko mai karantawa Baba Yakubu Makeyi. A jiya Talata miliyoyin Amurkawa a jihohi 15 da tsibiran Samoa na Amurka sun kada kuri'a zaben fidda gwani mafi girma da za a zabo ɗan takarar Democrat da na Republican a zaben shugaban kasa da ke tafe. Sakamakon farko na nuni da shugaba Joe Biden da tsohon shugaban kasa Donald Trump suna samun nasara a jam'iyyunsu a jihohin Virginia, North Carolina, Maine, Oklahoma, Tennessee da kuma Alabama. Biden ya kuma yi nasara a jihohin Vermont da Massachusetts. Yanzu ne dai ake shirin bayyana sakamako na jihohin guda biyu a kuri'a da aka kada a zaben jam'iyyar Republican. Biden da Trump ba za su iya samun cancantar zama 'yan takarar shugaban kasa a jam'iyyunsu ba har sai wato da kuri'a da aka kada a jiya Talata kadai. Biden yana fafatawa dai da abokin karawarsa da ake kallo da bashi da kwari a Democrat, yayin da Trump ke da raguwar abokin hamayya ɗaya tilo tsohon jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. A wannan mako Najeriya ta fara shari'ar ɗaruruwan mutane ciki har da ma'aikatan hukumar zaben kasar wanda ake zargin su da aikata laifuka masu nasaba da babban zaben bara. A shekaran jiya Talata ne kotuna a fadin kasar suka bude sauraron kayayyaki akan mutane 190 ciki har da jami'an hukumar zabe da mambobin manyan jam'iyyun siyasar kasar. Lauyoyi daga hukumar zabe mai zaman kanta ta INEC suna aiki a matsayin masu shigar da kara a shari'ar. Kana lauyoyi daga kungiyar lauyoyin Najeriya su kuma suna aiki ne a matsayin masu kare waɗanda ake tuhuma. INEC ta ce shari'a daban-daban za su iya zama izina ga sauran mutane a nan gaba. God bless Otobori, shugaban wata kungiyar rajin demokradiyya mai zaman kanta da ake kira Ready to Lead Africa, ya ce kungiyoyin jama'a su yi marhabi da wannan shari'a daban-daban, amma yana sa ran ba na gani da ido ba ne. waɗanda ake zargin da suna fuskantar tuhume-tuhume da suka hada da sayan ƙuri'u, satawa da lalata kayayyakin zabe, rashin da'a wuraren zabe, rashin kula da aiki da gangan, da kuma mallakar makamai, da kuma tashe-tashen hankula da suka shafi zabe. Mutane 11 sun rasa rayukansu a sanadiyar wani hatsarin jirgin sama mai jigilar ma'aikatan kamfani da ke gyaran bututun man fetur da kuma kamfanin Kotko. A cikin waɗanda suka rasu akwai mutane biyu masu wato matukan jirgin guda biyu da mace guda. Muhammad Awal Garba ya tattauna da mai magana da yawun Firaministan Kamaru Alhaji Sidiki.
Wannan jirgin da aeroplane ne ya dibe yan aikin su da za a ji a kai su wajen pompa man ɗin Berabo. To sun isa wani ƙauye gari da ake kira Nangai Boko, a nan suka saye suka yi hatsari suka fada a cikin jeji, amma an gano jirgin ɗin kuma mutane 11 da suke ciki duk sun mutu. Yanzu dai ana nema a fidda su ne, an gano ɗaya ta ita mace da take ciki, amma gwamnatin Kamaru yana kokartawa a ga yadda za a yi a samu a san yadda abin da ya kawo wannan hatsari da rayuka 11 suka aka rasa su. Ministan transport ma ya zo aka na gida can gari din da su prefetu dai manyan gwamnatin Kamaru wanda suka abin ya gano su duk suna ce mutanen Kotko ma duk suna ce ana nan ana ta bincike ana sojoji ko suna taimaka a fitar da gawawwaki da yake wajen din.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. A jiya Talata ne aka gudanar da zaben fadda gwanin ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat da Republican a jihohin Amurka 15 da kuma yankin Samoa na ƙasar. Shugaba Joe Biden shi ke kan gaba a jam'iyyarsa ta Democrat, yayin da tsohon shugaba Donald Trump ke kan gaba a jam'iyyar Republican. A watan Nuwamban wannan shekarar ne dai za a gudanar da babban zaɓe a ƙasar. Na tuntuɓi mai sharhi kan harkokin siyasa Malam Garba Suleiman wanda ke zama a jihar Massachusetts a nan Amurka, inda a nan ma aka yi zaben akan yadda zaben ya wakana wanda aka yi wa lakabi da Super Tuesday ga abin da ya ce.
Wato a nan kamar yadda aka saba dai gudanar da zaɓe an yi shi a kan kari, sai dai jama'a ba su fito da wuri ba bisa dalilai da yawa. Kaɗan daga cikin dalilan kuwa su ne an dai tashi ana ruwa, bayan ana ruwa mutane kuma jikinsu ya yi sanyi dai da zaben, kowa sai in kika ji ra'ayin jama'a sai su suna ce a ai da shege ɗari ne ba Trump ɗin ba ba Joe Biden ba, saboda shi Trump matsalar shi da ƴan jam'iyyarsa ta Republican yawan rikicin nan da ya shiga iri-iri kotu nan kotu can zai biya miliyan wajen 440 da wani abu a wannan jiha a can gashi-gashi, to ya karya wa masu zaɓe gwiwa. Shi kuma Joe Biden abin da ya sa bai samu kamar armashi na Democrat da suke fitowa da azaman gangamin a fito a zo a yi zaɓen ba, saboda dalilai da dama wanda ke kaɗan daga cikinsu kamar tattalin arzikin ƙasa da kuma yadda yake tallafawa Ukraine wajen yakin da suke da Russia da kuma ainihin baƙin haure, to ya tayar mu da mutanen wannan jiha tamu ta Massachusetts hankali. Sannan wannan magana na mutanen Palestine ga yaƙi da ake fafatawa da su da Hamas
a Gaza,
wannan ma ya daɗa jawo ma shi Joe Biden baƙin jini. To sai ga shi a cikin kashi 100 ya samu wajen 79 a wannan jiha na Massachusetts
na ƙuri'u kenan.
Na ƙuri'u
shi Trump kamar kimanin ƙuri'u nawa za a ce ya samu a zaben nan da aka yi a jihar ku?
A nan jihar mu na Massachusetts ana hasashen ya samu ƙuri'a a cikin kashi 100 ya samu 61. To waɗansu jihohi tukunna ba mu san me aka riga aka samu ba, shi yasa aka nuna cewa an yi projecting din yau din nan, inda yau aka ce an yi zaben babban zaɓe to zai sha kai a gurin Biden. Biden zai kare shi kuma ba nan jihar kadai ba, ana harsashen jihohi da yawa za a kada shi.
To yanzu ya kake kallon fafatawa tsakanin Trump da babba abokiyar karawar shi Nikki Haley a jam'iyyar Republican?
Wannan mata da take fita ta sauka duk da ba ci take ba ko ina, a yanzu haka a cikin mata sai da ake da shi tana da delegate wajen 43 a yau din nan, shi kuma yana da wajen 297.
To
duk ba anan take ba, ita tana jira ne ta ga me zai faru idan har shi Donald Trump ya fito shi ne dan takara da jam'iyyarsu ta Republican ta tsaye da shi, yaya kasancewar shi zai kare shari'o'i da yake da shi wajen feda 20. Ba mamaki idan tafiya ta yi tafiya a dakatar da shi ba a san abin da zai faru ba. Su da yawa 'yan magoya bayanta da kuma 'yan Republican suna ganin idan aka yi kiki aka yi tsaka tafiya ta yi tafiya ko da shi aka zaba ya zai dan takara, to his soft target wanda yake Joe Biden zai kada shi.
Dazu ka ambaci delegates, shin wace rawa su delegates wakilan zaben nan ke takawa a wannan zaben da aka gudanar jiya Talata?
Yawa, wato to anan jama'a ne suke yi kamar yadda aka yi wannan Super Tuesday din nan. To yawan jama'ar da ka samu aka yi zabe a wannan rana ne kama ita Super Tuesday din, to shi zai baka yawan delegates din da ke wannan jiha. A kamar irin namu ne da za a zaɓo mutane ba a ce su za su je su delegate, a zo ana raba musu gishiri da manda su zaɓo wanda suke so ko da a bar gurbi ne.
To ina labarin abokan karawar shugaba Joe Biden a jam'iyyar Democrat?
Akwai shi suna nan, akwai shi a jam'iyyar Democrat na su Joe Biden, akwai shi da 'yan takara guda biyu, Dan Phillips da kuma wata mata ban rike sunan ba. Wa'annan su ne suke takara da Joe Biden amma ya ragarga da su.
Malam Garba Suleiman kenan mai sharhi akan harkokin siyasa. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa batun ko za a iya cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da makonni shida a Gaza yana hannun ƙungiyar Hamas ne, amma a lokaci guda kuma ya ce Isra'ila ba ta da wani uzuri illa ta ba da damar shigar da taimakon jin kai a yankin da yaƙi ya daidaita domin taimakawa Falastinawa da ke fama da yunwa. Muna buƙatar tsagaita wuta, Biden yana faɗa wa manema labarai a lokacin da yake barin gandun taro na Camp David a wajen fadar shugaban ƙasa a Washington. Ya yi kashedi cewa za a iya samun ƙaruwan tashin hankali mai muni idan Isra'ila da Hamas suka gaza cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ya zuwa nan mako mai zuwa a lokacin da musulmi za su fara azumin watan Ramadana.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu ba Murtala Faruk sanyin na wuri don ya gabatar da shirin baki mai yanka wuya.
Baki mai yanka wuya. Sana da masu fashin baki a Najeriya na ci gaba da bada shawarwari kan hanyoyin tunkarar halin matsin tattalin arziki da 'yan kasar ke ciki. Jama'a assalamu alaikum. 'Yan Najeriya dai na ci gaba da kokawa kan matukar tsananin rayuwa da suke ciki sakamakon tsananin tsadar abinci da sauran kayan masarufi. A makon jiya mun kawo muku zantawar da muka so mu yi da mai sharhi akan lamuran siyasa da tattalin arziki tsohon malami kuma tsohon dan majalisar wakilai Dr. Usman Bugaje. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku ƙarashin wannan tattaunawa kan wannan yanayin da kuma matakan shawo kan wannan matsala.
Mun samu labari ban san gaskiya ba amma mun ji an ce gwamnati ta tunani take a beauty stroke ko a ce a banda stroke na abinci ko su sun koyi abinci shine yasa suka yi sai su a tauni ita ba ne fita bane ba wai ne kin wai wasu ne abubuwan nan fa an san da su kun kasa hana rashin tsaro kun san amanuwa ba ka iya zuwa gona da kodi suka je aka yanke musu hannun su aka ba su hannun aka ce su koma gari su ga mutane kar wanda ya fito noma ku yanzu da kun kawo abincin wanda ya koya ma ya fara boyewa ya je boye ne yana so
amma mutanen wannan gwamnati suna ba da uzurin cewa kamar wannan matsala fa ba su ne suka fara ta ba gwamnatin na iyakance ɗan watanni kusan za a ce takwas haka ko makamancin haka abin kamar ya samu asali ne daga wata gwamnati ba ka ganin cewa su za da hujjar da za su bai kasancewa ba su koli da shigowa ba
idan bai faɗa wawa ne shi mai ji ai ba wawa ba ne ba shi ma Buhari ba haka ya faɗa ba yanzu yake janarsan ya yi talabijin sun ya yi talabijin amma shi ne ya zo yi yanzu har da shi ana kwaɗayin ma janarsan ɗin ya dawo to kai da ka zo ashe duk baka sani ba ka je ka ɗauki aikin ka ce kana so ka yi.
To wai dokta wannan matsala tana faruwa ku kuma kuna wato yin ƙorafi akan ta wasu lokuta ba Hausa kan ce wanda yake bayan fage ya fi ganin mabuga idan ana dambe shin ina kuke ne duk waɗannan matsalolin suke faruwa ba ka kai shawarwarin ku ne ko ba a sauraron ku ne ko ko ya matsalar take tun da kuma ƴan Najeriya ne
waɗannan mutanen ko karatu ba sai sanin nan ina ce in tabbatar maka shin dinki a kan dai yana ci wani suka shiga gaba-gaba a zaɓi wannan shugaban ƙasa cin da yake a kan da ya nemi in rubuta masa hanyoyin da za a fita daga wannan abu a gaba ni ba na APC ba na PDP amma don ƙasa ta samu sauƙi ta a je a samu wahala na dage na binciko na fito da abubuwa na bashi ya yi godiya kuma ya ce ya miƙa su a hannun wannan gwamnatin ɗaya daga cikin abin da faɗa da gani ba kuma ni ban yi ba don a bani wani abu ban yi ma don a ce ba na yi don cin yanzu ma da ƙaƙƙarar ta kai haka ai ko faɗa ma ba zai yi ba amma kai ka ce muna kallo mu ɗan bayan fage mun fito to duk abin da ya kamata a yi nan kuma an yi maza na ba su ai ba wai ni ne kawai na rubuta ba na fito musu abin da gwamnati kafin su ta sa masana ƙwararru suka yi mata aka ba ta don ta tsabbaka a fita daga cikin irin wannan abin ko kar ma a faɗa a ciki duk ba sai da aka yi da su ba har waɗanda ke cikin wannan gwamnatin manyan na neme su na jawo hankalin su cewa da kai ƙwararre wanda ya yi aiki a kan wannan harka ta abinci ina neman ka ba shi lokaci ka gare ba kobo ake nuna wannan su ba lokaci kawai za ka bayar ya zo da takardu ya maka bayani kuma aikin nan na gwamnati ne takardun gwamnati ne kai yanzu ka zo a nuna maka faga kaza da kaza don ka tashi kai wani abu mutanen ba su da lokaci na ne ni a yi haka ɗin sau ɗaya sau biyu sau uku ko komai da an sa ba a yi mani ba bayan mun haɗu da mutumin da ministan kuma na gaya mashi kuma ya ce eh haka ne haka ne haka ne amma ni an neme shi babu to me kike so kuma mu
to yanzu idan wata kila aka ce ana neman mafita waɗanne irin hanyoyi ne kake ganin za a bi domin fita cikin wannan ƙangi da ƴan Najeriya suke ciki
to da farko dai kada gwamnati ta taɓa zama tunanin za ta ba wai ko minista ko wani waye ɗan gwamnati wai abinci ya je kai in ana so ko da a kai ma limamai da malaman coci-coci ko sarakuna su ce wannan wahalar in ana sa alabatu da gidan sarki mutum da wanke zuwa jin shi abinci ko ba ko ni da kai ranaku irin su ranar juma'a da ranar ne za a ji a abinci masallaci duk abin da komi wa mutum ko me yake ciki in dai zai iya takawa zai je masallaci in aka ji wannan tsari nan ne za ta iya zai iya samun dama amma duk wani wanda ya taba a cikin wanda kan ma a haɗa shi da kayan talaka sai dai in shi za a ba shi kan kansa karbin ma'aikaci abinci albashinsa bai ma'aikatarsa ko ni a ba shi saboda haka abincin nan in ana so a kai shi da hanyar da za a yi a kai shi kuma in babu shi na gidan bai isa ba an duniya sauran wurare da duniya sa da abinci gwamnati tana da kuɗi ta sa kuɗin ta shigo da abincin amma ai ka ga abin da aka yi an lullu ta bola an wane ne an wace amma dai idan ana so da kai abinci da kai inda da aka samu shi na gaggawa da kai hanyar da za a raba shi da yake na biyu harkar sufuri tana cikin abubuwan da lalle a sanya da ko da kai hanyoyi ko da ake cikin da na baya da kai wannan da hanyar ilimi da hanyar asibiti kaga abubuwan guda hudu da abinci da sufuri da asibiti da makarantu da kai hanyoyi da gwamnati za ta bada tallafi wanda zai tafi mubasharatan ba ta hanyoyin jami'an gwamnati za su danna abun ba da kai mutane a al'umma an san su inda da su gwamnati take yi tana da su amma an san su duk inda aka je za a iya gane su ana ma sanar da su in aka tara su aka ba su abin da zai je da kai hanyoyi zama da za a yi wannan gwamnati take so cikin wata biyu wata uku sa'in ne na uku na biyu kinas gwamnati ta yi maganin rashin tsaro kafin ruwan nan ya sauka kafin damana ta sauka a yi maganin rashin tsaro a kawo hanyoyi da ake baiwa talaka tallafi na noma ba irin da ƴan taki ba da ƴan siyasa suke yi da kai hanyoyi na zamani don in sun saya ai ƴan siyasa ake baiwa manomi baya gani amma da kai hanyoyi na zamani wanda lokaci ba zai bari maka bayani su amma da kai su kuma da kai kwararru a kansu kuma an jaraba su a ƙasar Baraji an jaraba su a ƙasar India an jaraba su a ƙasashe da dama a duniya duk yayi ai kuma shi yasa waɗannan suka ci gaba suka bar mu baya ba a yi mu a wurin su ne ba ke ba duniya abinci yanzu ba kamar dai ƙasar Brazil da ƙasar Chile da ƙasar Argentina su ce ba kusan duniya abinci kusan duk naman da Laraba suke ci fiye da rabi daga Brazil ake ɗaukar shi ake kaiwa to abun nufi da kai hanyoyi na zamani da za a je a haɓaka amma sai an yi maganin tsaron ba wannan maganin tsaron ba in ana son a yi shi kai wata ɗaya in ana so ina ji za a yi maganin ita kanta gwamnati ko jami'anta ba ta san a bar wannan kashe-kashen da ake saboda hanya ce mafi yawansu hanyar suke ta samun kuɗi rabuwa dabara ce da mai imani amma dai ita suke bi na uku gwamnati ta daina sata ka ga irin munsoshin da aka sa ka ga cikin ba a yi shekara ɗaya ba ka ga irin biliyan da ake sata ana fatata da shi amma ga alama dama wanda zai saurara sai dai kada kai zai ce eh an yi magana ya kamata a kai ya kamata ni ban ce su waɗanda suke da maganin abu a hannun su wanda za su yi tsaddan cewa su a saurara mu ba kuma an gaya musu ce a wata kale su ai dama waɗannan kaza ne wannan kaza ne ba wanda su har ka su zasu kai har da Allah cikin rahmatu zai kawo ƙarshen wannan abin ba mu san ta yaya ba
to idan muka dubi abin da ya shafi tsadar kayayyaki da tsadar man fetur da kuma taɓarɓarewar darajar naira wanda duk waɗannan sun zo sun shafi tattalin arzikin Najeriya gaba ɗaya za a ce yana cikin wani mawuyacin hali su kuma wace hanya ce za a bi domin farfaɗo da wannan ɗan Najeriya ya iya samun man fetur cikin a dangane da janye tallafin shi mai da tallafin ne za a yi
kuku da kwai yadda za a yi amma wannan gwamnati da wacce ta zo kafin ta da wacce za a yi nan gaba a kan irin tsarin siyasar ba za su yi wannan abun ba ka ga dai na yi majalisa shekara kowace shekara ce mun yi kasafin kuɗi kowane kasafin kuɗi mataki na farko da ake shi ne idan kuɗaɗen shiga suke don ba ka kasafa abin da ba ka da shi sau za ka sai ka yi lissafin kasafin kuɗi a wannan tsarin sai mun tambaya mai nawa ne ake hasashen za a sai da shi wannan shekara mai zuwa mai idan ka zani nawa ne za mu iya fitowa wani irin kaso ne ita ƙungiyar masu fitar da man fetur ta OPEC ta ba Najeriya duk ci an yi wannan lissafin amma ka san wani abu sun yi na hannabar majalisa kuma har yanzu ba mu taɓa sanin ƙididdiga ɗaya ba wanda za ka gaya maka da irin man da Najeriya ni ina gani in ana son a san a gyara wannan abu wannan gwamnati da ake ciki da wanda ta kawo ta da wanda za ta zo in dai a wannan tsarin siyasar ne da in baka da kuɗi baka da matsayi a siyasa ba za ka iya ma shiga zaɓe ba komin kirkin ka komin ilimin ka komin iyawar ka to in dai wannan tsarin ne to bayan za a yi a samu wannan gyaran da kake nema amma in an tashi gyaran da farko abin da a fara shi ne a magani ina arzikin Najeriya yake. Wannan mai yana irin arzikin ta kuma ba ma arziki bane ba mai dorewa ko mai muhimmanci amma a yanzu kasar da ba ai kusan ta dogara ne akan ta. To a wannan arzikin ba nayi majalisa kuma na san duk lokacin da aka fuka kasa sai dole aka zo ne sashin na wani Najeriya take ji wanda ya akasa ba to ba a taba samun hakikanin shin na mai kudi kudi da ake samu na mai nawa ne kudin da kididdiga da NNPC za ta baka za ta sha bamban da ta Central Bank za ta sha bamban da ta Revenue Mobilization Commission za ta sha bamban da duk wani wato hay'a ko ma'aikata ta gwamnati da ke harka da wannan wannan yana nuna cewa ana sata ana magudi kuma an kasa kama mutane kuma an kasa gyara abu sa'annan da kai arziki da yawa na kasa wanda duk ake tacewa kuma duk an san balai
na'am to a ƙarshe akwai wasu cikin ƴan majalisar da yanzu haka suke wata fafutuka wai saboda yanayin da kasa take ciki suna ganin cewa kai tsarin nan da ake kai na wato shugaban kasa mai cikakken iko yana ma ɗaya daga cikin abin da ke jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali kasancewa yana da tsada da sauran wasu abubuwa za su nuna suna kokarin ganin cewa an dawo da tsarin nan da wato ƴan majalisa da kuma prime minister wanda ake kira parliamentary system ya kake kallon wannan yunkurin kuma ya kake ganin wata kila yiwuwar samun nasara sa ko aka sai haka da kuma irin tasirin da zai ko kuma ya dace ma da Najeriya a halin yanzu ko ka
ba sabon yunkuri bane ba kuma yana da kyau in za a samu haka zai rage sannan da ake yi sai a amma ba kuma nan gizo ke sakan ba duk lokacin da Allah ya shugaba ko ba duk da ka'ida ba da sharadi za a samu mutanen banza su ya su haye kowannen tsari ya zo ba za a samu biyan bukata ba amma hakika in aka samu haka za a rage wani bangare na irin banna da kudade da ake yi za a rage wani bangare na bishirme da bankawar da cikin wani siyasar amma ni na dauka a yanzu abin da ke gaban talaka ba tsari ne da yunwa ce saboda haka abin da yake gaban su wakilai na jama'a shine su fito su gaya za a yi waɗannan da suka zaɓe su talakawan nan sun samu abinci sun kai musu wannan shine abin a yanzu nan da muke magana Allah shi in sun shi sun koshi sai a zo a fara magana su ya za a yi tsari ya za a yi tsari amma ana cikin yin wannan mutane ba su da abinci da za su yi kana musu wani magana tsari to ne ka an yi tsarin sai ne ina abincin
to idan aka duba sha'anin tsaro kuma wasu na ganin ko kuma ana tattaunawa gwamnoni sun yi tsaye cewa hanya ɗaya ta magance matsalar tsaron nan da kai a magana a baya shine kirkiro da ƴan sandan jihohi ya kake kallon wannan
wannan abin da ya ne shi tsaron nan fa in ana sa ai maganin shi ina gaya maka wata ɗaya zuwa uku za a iya wai ne abin da nake son ba in kai wai su shugabannin mu na wai ba su san cewa an gane su ba su ne rikin tsaron Najeriya saboda haka in ana so ai za a iya magani hanyoyi da na tarurruka nawa muka yi rahoto nawa muka yi aka kai gaban su ko lokacin su karanta ma ba su da shi
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To Maryam a takaice a jiya Talata miliyoyin Amurkawa a jihohi 15 da tsibiran Samoa na Amurka sun kada kuri'a zaben fidda gwani mafi girma da za a zabo dan takarar jam'iyyar Democrat da na Republican a zaben da za su fafata a zaben shugaban kasa da ke tafi. A wannan mako Najeriya ta fara shari'ar ɗaruruwan mutane ciki har da ma'aikatan hukumar zaben kasar da ake zargin su da aikata laifuka masu alaka da zaben bara.
Da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Charleston ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.